Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa da ku yau Asabar 11 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labaran duniya.
Abubuwan ban tsoro sun faru a ranar 11 ga watan Satumba 2001. Mutane 2,976 sun mutu a harin ta'addanci mani nufi a tarihin Amurka. Kamfanin jiragen saman Pakistan na ƙasa da ƙasa ya faɗa yau Asabar cewa yana da niyyar sake komawa sufurin jiragen kasuwanci daga Islamabad zuwa Kabul. Wani sabon binciken da Amurka ta fitar jiya Juma'a sun nuna cewa allurar rigakafin COVID-19 suna ba da kariya mai ƙarfi da kwantarwa asibiti ko mutuwa.
Kanin labaran kenan. Kasancewa yau ne ake bikin tunawa da harin 9/11 a nan Amurka. Shirin namu zai mai da hankali ka tokan kan bikin cika shekaru 20 da wannan harin.
Kowa ya yi kuka shekara 20 amma ba a manta ba. Wanda suke da dangi da wanda ba su da dangi a ciki kowa abu ya shahe shi. Saboda rayuwa ce ta halaka, rayuwa ce ta salwanta a cikin wannan bene biyu. To a gaskiya mu ba mu manta ba da shi. Kulliyomi yana cikin kwakwalwar mu ummaka tana da irin wannan abu.
To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Abubuwan ban tsoro ranar 11 ga watan Satumba 2001 sun bayyana cikin ƙasa da mintuna 202. A wannan ranar mutane 2,996 sun mutu a harin ta'addanci mafi muni a tarihin zamani. Abin da ya biyo baya shine shekaru 19 da watanni 10 da makonni 3 da kwanaki 2 na yaƙi a Afghanistan. Ma'aikatar tsaro ta kirga kalla mutuwar sojojin Amurka 2,325. Babu wanda ya san takamaiman adadin fararen hular da aka kashe. A yau ranar tuna da ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2021, shugaba Joe Biden zai yi kokarin zana layi karkashin wurin tagwayen gine-ginen biyu tare da girmama wuraren 3 da sanadin su ya haifar da yaki mafi tsawo ga Amurka. A jiya Juma'a shugaban ya fitar da faifan bidiyo na karrama waɗanda aka kashe ko kuma suka jikkata a harharen da iyalansu da waɗanda suka yi aikin ceto har ma da waɗanda suka tsira, kuma ya yi kira da haɗin kan ƙasa. Kamfanin jiragen saman Pakistan na ƙasa da ƙasa PIA ya faɗa yau Asabar cewa yana da niyyar sake komawa sufurin jiragen kasuwanci daga Islamabad zuwa Kabul, babban birnin Afghanistan, amma ba a yanke shawara ta ƙarshe ba. Mai magana da yawun kamfanin sufurin na ƙasa Abdullah Hafiz ya shaida muryar Amurka cewa rahotannin da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa na cewa za a ci gaba da aiki da jirgin daga ranar Litinin ba daidai ba ne. Ya yi bayanin cewa wasu kamfanonin babban birnin na Afghanistan an tuntuɓe su kuma sun nemi PIA ta gudanar da zirga-zirgar jiragen sama, wanda hakan ya sa kamfanin jirgin ya nemi izinin yin hakan. Hafiz ya ƙara da cewa a zahiri mun nemi izinin jirgi mai saukar ungulu zuwa Kabul, wanda kafofin watsa labarai suka ɗauka, kuma a zahiri sun ce PIA yanzu tana ci gaba da gudanar da aikinta na yau da kullum daga ranar 13 ga watan Satumba. Wanda ba haka bane, in ji Hafiz. A halin da ake ciki, jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jirgi na 3 ɗauke da kayan agaji daga gwamnatin Pakistan ya sauka a Afghanistan. Filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kabul ya lalace sosai a yayin aikin gaggawa na kwashe sama da mutane 120 gami da Amurkawa da 'yan ƙasashen yammacin Turai, wanda ya ƙari tare da janye sojojin Amurka kafin tsakar dare a wugon yankin ranar 30 ga watan Agusta. Wani sabon binciken da aka fitar jiya Juma'a sun nuna cewa allurar rigakafin COVID-19 suna ba da kariya mai ƙarfi da kwantarwa asibiti ko mutuwa, har ma a cikin lamuran da suka shafi nau'in cutar na Delta mai saurin yaduwa. Wani bincike wanda ya yi bayan mutane 600 daga watan Afrilu zuwa tsakiyar watan Yuli ya gano cewa mutanen da ba a yi musu allurar ba sun fi kwanciya asibiti sau 10, kuma sau 11 suna iya mutuwa fiye da waɗanda aka yi wa cikakkiyar rigakafin. Waɗanda ba a yi wa rigakafin ba sun fi kamuwa da cutar sau 5 a cewar binciken da cibiyar daƙilar da cutuka ta Amurka ta fitar jiya Juma'a. Hukumar CDC ta kuma fitar da wasu nazari guda biyu waɗanda ke nuna kariya allurar rigakafin da ke raguwa cikin tsofaffi, musamman waɗanda ke da shekaru 75 da haihuwa. Binciken ya kuma nuna ƙaruwar ƙananan cututtuka da suka shafi COVID-19 tsakanin mutanen da aka yi wa allurar rigakafin.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yayin da a yau Asabar ake bikin cika shekara 20 da kai munanan har-haren ta'addanci a Amurka da ake kira 9/11, lamarin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane a birnin New York. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri yana birnin New York ɗin, kuma ya halarci inda ake gudanar da bikin, ga kuma tattaunawar da muka yi da shi.
To nagode Baballe, yanzu haka muna wani wuri ne da ake kira National September 11 Memorial and Museum, wato wani dandali ne na tunawa da kuma adana tarihin wannan bala'i na ranar 11 ga watan Satumba inda ya fada akan Amurka a shekarar 2001, wanda yanzu haka iyalan waɗannan mutane da suka mutu a cikin wannan bala'in yawancin su sun halarci wannan wuri, kuma wato in ka duba yawan mutanen sun kai kusan 300,000, kuma sun taru a nan wannan cibiya da ke gundumar Manhattan a nan birnin New York. Kuma a wannan dandali na National September 11 ne kuma ƙasar gabaki ɗaya za ta tuna da su waɗanda suka mutu a wannan bala'in ta hanyar ambatar sunansu ko kuma kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya. Yanzu haka ana cikin kiran sunan mutane, wato mutane ɗaiɗai wurin 300,000 za a kira sunansu ɗaya bayan ɗaya domin tunawa da su da kuma girmama su. Sannan kuma kamar yanda ake wannan bukin ko kuma ake tuna wannan rana a nan New York, haka zalika ake yin shi a Pennsylvania da kuma Washington. To sai dai kuma wannan ranar na zuwa ne ko kuma shekaru 20 na zuwa ne a daidai da lokacin da wato Amurka ta janye daga yaki da take yi daga Afghanistan, wanda yake zama kamar tamkar martani ne ga waɗannan hare-haren da aka kawo mata. To wannan su ne abin da ke faruwa.
Baba, yaya manyan bakin da suka halarci wannan taro na tunawa da waɗanda suka mutu a harin da ake kira 9/11 na 2001?
To gaskiya an yi manyan baki kwarai da gaske, musamman mutum na farko shine shugaban kasa Joe Biden, wanda ya zo tare da iyalinsa. Sannan akwai tsohon shugaban kasa Barack Obama, akwai kuma tsohon shugaban kasa Bill Clinton, da wasu manya-manya wato jami'an gwamnati na da da na yanzu, wanda yake dukansu sun halarci wannan taron. In gaya maka, wato shi shugaban kasa a nan New York ne ya fara wuninsa na yau 11 ga watan Satumba. Sannan shi shugaban kasan kuma daga nan New York zai zarce zuwa wani wuri da ake kira Shanksville a Pennsylvania, inda a cikin United 93 ya faɗi a lokacin da aka kai hari. Bayan wurin ne kuma zai zarce zuwa ainihin zuwa Washington DC ofishin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, da shi shugaban kasan zai je ƙarasa ainihin wannan bukin na ranar yau.
To Baba, ya batun tsaro a wurin?
Kai ma ka san Amerika ne, duk inda shugaban kasa zai je wato ana ƙarfafa matakan tsaro. Ko shakka babu, akwai matakan tsaro masu tsauri da aka tabbatar da su, saboda idan ka duba kuma an killace wurare da dama idan ba a baka izinin shiga ba, to baka da hurumin ka shiga. Saboda su iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan abu, akwai wasiƙar da aka tura musu na musamman. A cikin wasiƙar an sa musu abubuwa da zaka ga sun dora akan kafadarsu ko ince akan kirjinsu, wanda yake shi ne alaman izini da aka ba su suna iya tsarka su shiga wurin. Sannan akwai kuma wanda aka ba 'yan jarida da sauransu, amma galibi suna ta waje ne ana duban ko kuma ana sauraron abin da ke faruwa.
Baba Yakubu Makeri kenan a hirar da ne da shi. Yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta damu matuƙa game da fada a wasu sassan kasar Habasha, inji ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka jiya Juma'a, inda ta buƙaci gwamnatin Habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin Tigray su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin. Muna roƙon gwamnatin Habasha da ƙungiyar TPLF da su shiga tattaunawar ba tare da wani sharadi ba game da tsagaita wuta mai ɗaurewa, inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price. a cikin wata sanarwa ta amfani da gajiyar kalma ga kungiyar ƴan tawayen Tigray. Rahotannin cigaban take haƙin dan Adam da cin zarafin da bangarorin da ke rikici ke yi suna da matakar tayar da hankali game da harin da aka kai fararen hula a wani ƙauye a yankin Amhara a wannan makon, inji Price. Wasu jami'an yankin sun faɗa kamfanin lancin labarai na Reuters cewa dakarun ƴan tawaye daga yankin Tigray sun kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu a wani ƙauye a yankin Amhara na Habasha. Daga baya sojojin na Tigray sun fitar da wata sanarwa inda suka yi watsi da abin da suka kira zargin da aka kirkira da gwamnatin yankin ta Amhara ta musanta hannu a kisan fararen hulan. Jiya Juma'a wata kotu musamman ta zargi tsohon shugaban wata babbar kungiyar mayaka a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da laifukan cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasa. Tsohon Captain Eugene Barrett, wanda aka kama kusan mako guda da suka gabata, ya taba zama komandan masu gadin shugaba François Bozize, wanda kungiyar Selika a dakar kungiyar musulmi masu dauke da makamai suka hambarar da shi a 2013. Daga nan sai ya zama babban jagora ga mayakan Antibraka, kungiyar mafi yawan kristoci da masu san rai, waɗanda Bozize ya kafa don yakar kungiyar Selika. Kungiyoyin biyu sun jefa kasar cikin yakin basasa, inda Majalisar Dinkin Duniya ta zarge su a shekarar 2015 da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Kotun wacce ta kunshi alƙalan Afirka ta Tsakiya na ƙasa da ƙasa, an ɗaura alhakin yin hukunci kan manyan laifukan take haƙƙin ɗan Adam tun shekarar 2003 a ƙasar da ke cikin yakin basasa tun shekarar 2013.
To a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake bitar cika shekaru 20 bana da harin ta'addanci na shekara ta 2001 a cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York na Amurka, haka nan ake tuna martanin manyan jagororin cibiyoyin duniya irin tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Margai Kofi Annan. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana.
A host country and this wonderful host city that has been so good to us over the 5 decades have just been subjected to a terrorist attack.
Da yake jawabi a zauren Majalisar Dinkin Duniya a shekara ta 2001, Mr. Annan ya ce kasar da take daukar bakuncin Majalisar Dinkin Duniya, wato Amurka, da kuma birnin New York, inda headquarters majalisar take fiye da shekaru 50, sun shiga yanayin hari daga ƴan ta'adda. Annan ya ce ba za a iya tunanin aukuwar hakan ba, ko da a mafi munin mafarki ne. Marigayin ya ce sun yi ta azamar neman kalmomin da suka dace don tsir da maharan, amma ba su samu ba.
In truth, no such words can be found, and words in any case are not enough.
Kamar yadda aka sani, bayan harin, Amurka ta tsauraran matakan yaƙi da abin da ta zayyana da ƴan ta'adda, musamman ma kungiyar Al-Qaida ƙarƙashin Osama bin Laden. Duk hare-hare kan duwatsun Tora Bora a Afghanistan don farautar bin Laden ne. Amma sai a mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama, Amurka ta ayyana samun galaba kan Osama. A shekaru 20 bana daga kai harin, Amurka ta janye dakarunta daga Afghanistan, da hakan ya sa na tambayi masanin siyasar duniya na Jami'ar Bayero Kano, Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, shin Amurka ta cimma dukkan muradunta ne ko da saurari na aka ba?
Obama ya yi alkawarin zai tattara ƙarfinsa ya gama yakin Iraki don a ɗebe sojoji a je Afghanistan a ƙarasa abin da za a yi don a fice daga Afghanistan. Trump ya zo ya fito da tsarinsa na cewar ya gaji da kashe kuɗin Amerika da kuma sojojin Amerika a kan sai an sa wasu mutane sun yi demokuraɗiyya. Don haka ya nuna niyyarsa ta fita, bai samu ya fita ba. Saboda haka don Joe Biden ya zo ya ce kawai shi ba ya son ya gadarwa da wani shugaban Amerikan wannan magana, ya fita ai ba magana ce rana a tsaka ba. Sannan kuma a hankalce menene amfanin yakin da babu riba. Shekara 20 ana yaki, an asarar rayuka, an kashe dukiya mai yawa, amma ƴan Taliban dinnan sun kisa haƙura su sallama, suna da iko da mafi yawan ƙasar. In aka fita daga Kabul da wahala a samu wani wuri da gwamnatin da Amerika ta kafa take da iko da shi. Saboda haka yaki ne da babu riba, da kawai ribarsa daman a bari ɗin a fita haka. Saboda haka ban ga abin mamaki ba.
Harin dai ya shiga kundin tarihin duniya da ƙurewa masu sharhi tayar bayanai, amma ko duniya ta haƙura wajen jingina batun a kundin tarihi, duk da dubban mutanen da suka galabaita a sassan duniya sakamakon harin. Hakika annobar corona ta nuna tafi karfin soja wajen sauya tattalin arziki da alkibilar duniya. Nasiru Adamu da kayan murar Amurka daga Abuja.
A gaida Nasiru. To a jamhuriyar Niger dai har yanzu wasu ƴan kasar suna ci gaba da bayyana alhinin su da harin da aka kai kan ginin cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon waɗanda suka yi sanadin mutuwar dubban mutane daga ƙasashe daban-daban. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulemomu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Duniya gaba ɗaya ce ta girgiza a sakamakon mummunan al'amarin da ya faru a ranar 11 ga watan Satumba 2001, inda cikin ƙanƙanin lokaci mutane sama da 3,000 suka rasu, bayan da wasu jiragen sama a cikin yanayin bazata suka dake ginin cibiyar kasuwanci ta World Trade Center da na ma'aikatar tsaro ta Pentagon a matsayin matakin da 'yan ta'adda ke son fakewa da shi don huce takaici a kan ƙasar Amurka. Shekaru 20 bayan faruwar wannan aika-aika, jama'a na ci gaba da nuna juyayi. Wata marubuciya Hajiya Halima Sarmai na tuna da wannan rana.
A ran nan wanda bai ba kuka a gaskiya imani shi bai cika ba, kuma ba mutum bane, ba dan adam bane. A gaskiya kowa duniya ta razana, kowa yayi kuka shekara 20 amma ba a manta ba. Wanda suke da dangi da wanda ba su da dangi a ciki, kowa abu ya shafe shi, saboda rayuwa ce ta halaka, rayuwa ce ta salwanta a cikin wannan bene biyu. To a gaskiya mu ba mu manta ba da shi, a kullu yumi yana cikin kwakwalwar mu in muka tana da irin wannan abun. Sai mu ce ya Ubangiji Allah ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa duniya gaba daya.
A cewar mai fashin baki akan sha'anin tsaro Alkasim Abdulrahman, tagwayen hare-haren na 11 ga watan Satumba sun haifar da kin yarda a tsakanin al'umomi daban-daban daga wannan ƙasa zuwa waccan.
Tabbas in akwai wani abu wanda ake rikewa shine rushewar yarda da amincewa tsakanin al'umomi masu biya addinai daban-daban. Ina gade wanda suka jima ciwo kwarai babu kama al'umman musulmi na duniya, wanda aksarin mutane wanda ko ba su addinin ba ko ba su musulmi ba suna danganta su da 'yan ta'adda. Kuma wannan abun ya sa wasu da dama daga ciki, ko matasa ko wasu masu zazzafan ra'ayi na fahimta addini, sai suka bujire ya kasance daukan makami ya zama wata babbar hanya ta da'awa, wanda ke kuma ba haka kin ba abun yake.
Hasali ma abun ya taimakawa 'yan ta'adda wajen yada gidar su a sassan duniya, kamar yadda a yau kasashen Sahel suka shiga halin ni'asu bayan rikicewar al'amura a kasar Libya.
Da duka kasashe shirin da suke yi na yaƙi ne na tsakanin ƙasa da ƙasa, wanda kama conventional war, sai yanzu sai kasance ƙasashe sojojinsu ko jami'an tsaronsu abin da ya kamata su shirya a kai ko suke shirya a kai ita ce barazana ta cikin gida ta irin wannan hare-hare. Kuma bayan shi irin abubuwan da suka faru kusa-kusan na a ce ko ƙasar Faransa ko abubuwan da suke ci gaba da faruwa a cikin ƙasashe irin namu na yankin Sahel, wanda wasu daga cikin mutanen da suke ɗauke da makamai sun samu horo cikin wasu kasashe ko na yankin Larabawa da sauransu, kuma irin wannan shelar da aka yi da ikirari ta jihadi tana ci gaba da taimakawa da bisa abubuwan da suka faru.
Ko da yake a wancan lokaci da dama daga cikin masu fashin baki da ma sauran al'umomi na kallon harin 11 ga watan Satumba a matsayin wani bala'in da ya afkawa Amurka, sannan a hankali matsalar ta'addanci wani abu ne da a yau ke shafar duniya baki daya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Tilaberi a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Muna jin abin da ya kamata a yi shi ne a yi takaici da juyayi na cewa wannan abun ya riga ya faru, abu ne kuma da ya kawo da bai kamata ya faru ba, da ya kawo mutuwan dubban mutane da kuma ya shafi abin nan dangantaka tsakanin Amerikawa da mutane na duniya da yawa, musamman ma kasashe da kuma al'umma na musulmi. Lalle wannan harin ya juya tunani, ya juya halaka, ya juya dangantaka da ke tsakanin mutanen Amerika da mutane da na lissafi kasashen musulmi ko kuma musulmi kansu.
Kan sha'anin tsaro, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu, ke tsokaci kan harin ta'addancin da aka kaiwa Amurka da yau ke cika shekaru 20. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda ake kallon harin a wancan lokaci da ma abubuwan da suka biyo baya.
Hakika shekaru 20 da Amurka ta yi tana wannan cikin yanayi da tun lokacin da aka mata hari na Satumba na 11 ga watan Satumba 2001 shekara biyu da ta wuce, wato za a iya ganin sa akan cewa lokaci ne wanda Amurka ta shiga wani yanayi na tashin hankali da kuma har yanzu abin yana girgiza su. Idan da za a iya allakawa cewa Osama bin Laden ya yi wannan abin ne saboda ya yi lissafin cewa Amerika za ta dade tana wato barnatar da dukiyarta da karfinta da wato mutuncin mulkinta da take da shi a duniya don ta yi ramuwa a kan neman yar karamar kungiya kama Al-Qaeda. Wallahi da sai a ce to ya yi zurfin tunani, to amma ba na tunanin cewa shi kanshi ya yi tunanin cewa Amerika za ta shekara 20 tana cikin yanayi na yaki da fada da tashin hankali akan abin da ya faru a wannan lokaci. A tabbas abu ne na alhini, an tsokane su, an yi musu abin da bai kamata ba.
Dan hari na 11 ga watan Satumba da aka kaiwa Amurka ya jaza sassauyawar al'amura. Kaɗan daga cikin abubuwan da suka biyo baya shine samuwar kungiyoyi na masu tsatsauran ra'ayin addini a kusan duka bangarorin duniya baki daya. A nan kasashen yankin tafkin Chadi da masauran kasashen Afrika an shaida kafuwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini irin su Taliban din Najeriya da ta soma daga arewacin jihar Yobe akan iyakar Najeriya da Niger kafin ta zama jama'atu Ahlus Sunnah yadda a watiwar jihad da aka fi sani da Boko Haram. Kana kungiyoyi irin su Jama'atul Ansaruddin fi Biladis Sudan da kuma ISWAP suka biyo baya. Kazalika an ga bullar kungiyoyi irin su Al-Musallamin, Ansarul Shari'a, Al-Ittihadul Islamiyya, Jabhatul Islamiyya, Al-Shabab, Al-Murabbitun da ma ƙarin masu fafutuka a kasashe irin su Libya, Tunisia, Somalia, Algeria, Misira, Mali, Niger, Nigeria, Burkina da sauransu. To shin ko akwai alaka tsakanin harin 11 ga watan Satumba a Amurka da kuma samuwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel.
Wato ba harin bane ya kai ga karuwan irin waɗannan kungiyoyi. Amma dalilan da suka sa aka yi harin su ne suka kai ga yawaitan irin waɗannan kungiyoyi. Menene dalilan? Ai, waɗanda ke ikirarin suna jihadi irin kungiyar da haka hari a nan Amurka, menene suke cewa? Na farko, suna korafi kan yadda ƙasar Amurka take gudanar da dangantakanta na tsakanin ƙasashe, cewa babu adalci. Kuma suna korafi misali akan yadda gwamnatin Saudiya ta bude kofofi ta bama wayanda ba mutum ba suke gani cewa sun shigo. Suna korafi akan zamantakewa na yadda ake yi a kasar Isra'ila da tsakaninta da kasashen kasar Palestina da irin danniya da ake ma 'yan Palestina. Da gasunan dai gasunan abubuwan da suke ganin cewa babu adalci a ciki, kuma sannan duniya an goya ma abubuwan baya. To in ka zo kuma nan yankin Afrika har da yankin Sahel, yawanci korafi ne wanda ake yi na rashin ingancin gwamnati da abubuwa na rashi na talauci wanda suka yi katutu suka yi. Wato a takaice dai abubuwan da suka sa yawaitan waɗannan kungiyoyin kenan. Sai kuma abu na biyu shine fahimtar da nasu na addini yadda suke fassara.
Amurka dai ta yi yakin shekaru 20 a Afghanistan. Biyo bayan wancan hari na 11 ga watan Satumba, Faruk Bibi Faruk ke cewar babban kuskure ne.
Kuma kuskuren nan da Amerika ta yi na shiga yaki ya kuskuren nan da yawa a lokaci ɗaya saboda amfani da ƙarfi su cimma muradinsu ko kuma su yi ramuwar gaya akan wannan wato tsokana da aka yi musu.
na ganin ya samu asali akan tunani na wato an realist wanda wato ingantaccen tunani ne a tsarin tafiyar da harkokin duniya na harkokin waje a duniya da ake nuna wacce karfin to shine zai iya tabbatarwa da kasa muradinta da bukatunta fiye da wato wani tsarin diplomasiya wannan kuskure ne da America ya kamata ta koya kuma musamman a lokacin da suka shiga wannan yakin wato akwai wanda ake cewa neocons wato sababbin masu tsaurin ra'ayi irin na ƴan conservative wanda ba wai dole ma ƴan jam'iyyar conservative bane amma dai suna da wannan tsarin tsaurin ra'ayin da cewa amfani da ƙarfi da ƙarfin to da ƙarfin mulki da ƙarfin makamai shine tsarin da ya kamata ƙasa ta bi kamar America tunda tana da wannan ƙarfin ta biya bukatunta na duniya to yanzu dai America ina ganin ta kula ta ga wanda ya kamata ta gane cewa bukatun nan ba su iya samuwa da ƙarfin soja ba kawai
kwarar Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu kudaden da Amurka ta kashe a wannan yaki na shekaru 20 a Afghanistan da ya kamata ta kashe su ne wurin kyauta da tsaro da kuma inganta shi a cikin gida.
Da ƙarshe ita America ya kamata da wannan kuɗi da ta kashe wajen yaƙi da kamata da ta kashe shi ne wajen ƙarfafa tsaronta na cikin gida. Don har yanzu ana kai hare-hare da yawa na cin zarafin mutane a America. Wadda bincike kanta na FBI ita hukumar bincike na laifuka a America ta nuna kusan fiye da kashi 70 a cikin 100 na hare-hare da ake wa mutane na 'yan ta'adda a cikin America ba musulmai bane ko kuma mutane na waje da suke yi a'a mutane ne na cikin ita gida America.
San mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyin ku kan bikin cika shekaru 20 da harin 9/11. Jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana kan cika shekara 20 da harin 9/11. Sakonmu na farko ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce tabbas yau ake tunawa da harin ranar 11 ga watan Satumba 2001 harin da ya girgiza duniya matuƙa ganin irin ɗumbin rayukan jama'a maza da mata yara da manya kabilu daban-daban da kuma mabiya addinai daban-daban da suka salwanta a harin da fatar Allah ya kawo mana da dawwammamen zaman lafiya a cikin duniya baki daya. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Jau da ke hakika yau ake cika shekara 20 da kai hari a cibiyar kasuwancin duniya da ke birnin New York. Hakika hakan abu ne da ba zai manci ba ganin yadda abin ya zo kwatsam kuma ya dauki hankalin duniya. Sai sako daga Aliko Auta kafinta yalwan gidan akwati Barikin Ladi jihar Filato da ke salon BOA Hausa yau shekara 20 da rushe cibiyar kasuwanci ta duniya. Muna roƙon Allah ya sa hakan kar ya sake faruwa a ƙasa Amurka da ma duniya baki ɗaya. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu kawo muku ƙarin wasu rahotanni kan bikin cika shekaru 20 da harin 9/11. Yanzu a madadin Sarfil Hashim da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.